mita 89.5 da lafiyar muryar zamani sunana Tijani Adamu daga nan yankin Sani Mai Nige kenan inda haka muke tare da malamai kenan mu ji dangane da yanayin tarbiyyar ƴaƴa da suka tabarbare musamman ma a wannan yanayi da ake ciki sakamakon yanayin da wasu iyayen ma za su ci ƴaƴansu sakatata su bar su ba tare da kulawa da kuma ba su wato ilimi nagari sakamakon yanayin kwacen waya da kuma tabarbarewar daba da fadaci-fadaci da yawa a yanzu haka ake ta fama da shi wajen ganin kowa ya sa ɗansa saiti a gaba amma wasu zaka ga sun watsar da su ma ko kula ba sa yi da tarbiyyar su to dan haka ne muka zo mu ji ta bakin wannan malami kuma mu so mu ji cikakken suna
ko sunana Nasir Gali Mustafa to alhamdulillah abu dai na farko da zan ja hankali kuma yin magana akai shine dukkanin dan adam ya sani cewa watan shi da yazo akan kansa akwai amana da Allah ya dora masa sannan kuma akwai amana da Allah ya dora masa ta ƴaƴansa kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fada kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa za a masa tambaya bisa abin da aka dora masa watan ciwo akan sa naka ƴaƴa amana ne Allah ya dora ba mu kuma ya dora mana nauyin kula da tarbiyyar su da kula da lafiyar su da cin su da shan su da dukkanin rayuwar su gaba daya to abu na farko da nake ganin cewa watan mutane sukan faɗi irin wannan matsalolin su cewa yaran sun yawa watan lalacewa ta zamani da kuma san zuciya da kuma rashin daukan ma mahimmancin abinda ka haifa din so da yawa wanda ya kai shekara 40 ko 35 da yawa za ka samu gidajen mu 40 mutum 30 da kaza mutum 20 da kaza duk da haka za ka ga iyayen mu so da jajircewa da sanin mahimmancin rayuwar mu sai ga cikin karfe 8:00 kowa an shirya shi an ba shi abinci ya ci ya sha ya tafi makaranta ba gas a lokacin ita ce ne da tunan sai an hura shi wata ma ya jike haka za su ta kokari cikin yannan ba ma ta silba ba ce cikin ya ce mu da ake kawo ta dauka shi ma amma duk da haka za su tashi so sanin muhimmancin cewa su yanzu duk wanda ya faɗa to ba rayuwar sa yake kallo ba rayuwar dan yake kallo so da dan shine makofinka shine kai kamar da kake da nagarta kana son dan ka fifa nagarta duk wani gida duk irin sana'ar gidan duk inda irin gidan ya taso da irin yanayin sa ko gidan malamai ne ko gidan kaza ne so suke ƴaƴansu su zo su gaji wannan abin da suke kai zaka ina ganin cewa ba yawa bane sannan kuma kawai rauni ne na mutanen yanzu da rashin sanin muhimmancin watan amana da Allah ya dora akan su sannan abu na biyu shine watan al'umma ce gaba ɗaya ta rauni na farko shi tsarin tarbiyya baya watan rataya a wuyan mutum ɗaya kawai dole akwai gwamnati dole akwai al'umma society da mutum yake rayuwa ciki sannan dole kuma akwai malamai wanda malaman nan su suke bada kusan kaso watan 65 cikin 100 na tarbiyyar al'umma to amma sai ka kalla yanzu su waye malama shi kansa malamin da ya kamata ya bada tarbiyya sai ga shi kansa yana bukata ba shi tarbiyya shi dai kamata a ce yafi kowa sanin kansa dan ya nuna mutane su san kansu su rayuwa miki sai ga shi ma bai san kansa ba shi ma iyayen da ya kamata a ce sun san kansu suna ƴaƴansu sanin kansu da muhimmancin rayuwa su ma ba san kansu ba kalli da ake auren tun a aure an samu matsala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana duk wanda ya zo gurin ku kuke da addinin sa kuke da tarbiyyar sa to fa zan wuzu ku aura masa amma ba ku hakan ba to fitina da fasadi da barna za su bayyana a doran kasa to zan azo neman auren dukkanin abin da shari'ar musulunci take cewa akalla daga janibin wanda yazo neman auren shi namiji kenan da wacce aka zo neman auren ita mace kenan dan masa kuda kan wannan kowa zama yahudi kai aqidarka da rayuwarka irin ta yahudawa ka gina yayanka a cikin rayuwa irin ta yahudawa kake kallon cewa addininka da shari'ar addininka da dukkanin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da shi sai kake ganinsa a matsayin kauyanci ne wannan da amma ganin sai an ce to na farko me ya kamata a yi manzo Allah ya ce muku ina auren mace saboda abubuwa guda hudu da lissafo ni jamaliha wa linasabiha wa limaliha amma sai ya ce maka alaikum zati din haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga maka ana auren dan kaza amma sai baka zabi ga wata na zaba maka ni ma abociyar addini to wace ce ma abociyar addini me zawa kace islamiya me sallar mutane ne jabi a kasa me kanta alqur'ani me sallar dare ya ce ma abociyar addini ma ce ma abociyar addini a shi gaba ɗaya addini suna cikin tsoron Allah a takawa din nan
amma yanzu zaka ga yanayin su iyayen a yanzu sakamakon zaka ga wasu ma kawai sai zaka ga tafi ayan sai su koro su waje maimakon su rike su a gida akwai line da na shiga jiya a nan Kano kuma a naga kananin yara suna ta wasa bakin kwata kuma iyayen su suna cikin gida sakamakon zaka ji ana cewa batun yara da wani wane ne to sun wannan ko akwai wani abu da ya kamata fada musu
na farko dai kawai da fada din sanin rashin sanin abin da ya kamata da mutun ya san abin da ya cancanta da shi kuma kamata shi a rayuwa to na farko ba za ka haifa da dan dai ko dai ka zaka siyo naira 30 ko naira 40 ba za ta ma zaka fice ta koyi saka ka ta ringa yawa dan zaka shiga gidan mutun kaga iyayensa suna waje suna wasa har magariba amma kuma ga cinkiyarsa a soriya daure ta zaka samu ga kaza ya mata cedi ya saka a cikin cedi kuma duk magariba sai ya fita ya koro kajin sa ya saka a cedi amma iyayensa karfe 7 na safe lokacin da bai kamata ma wani yaron a ce tashi da kabaci ba sai gan shawali ba wanda shi ma a cinya ne da kafa a madrasa yana hira ko ga dan da magariba dan dan shekara 4 da sai dan shi da magariba baban sai ya tambaye sa bai ma sani abin da yake ciki ba ita kuma uwarsa ta gaji wai ta tana ta fama da yara shi nasu naka ku je waje ku huta abin da ake faɗa kenan ku je waje ku huta to dan yanzu dan wanda ka yanzu ka saki danka sai wanda ba sai wanda yake wato yake da mummunan zuciya da mummunan kida sai zai sace wannan dan yanzu laifin waye na farko sai ta ka saki danka tukunna yau in ka killace shi yadda ake wannan duk magarbar duniya ba za ka da dan shekara 10 zuwa 12 zuwa 13 a waje ba
a baya kenan
a baya tarbiyar mu ta da to zaka ana faɗa cewar duk magariba ta yi ma shedanu suna da budala ku killace ƴaƴanku in ba hula ku sa mata hula in ba dan kwali ku sa mata dan kwali in ba ta makanta tana gaban iyayenta
to wannan yana nuna cewa akwai gudunmuwar shedanu akan ƴaƴa ma yanzu yanda zaka ga yanayin tarbiyarsu
to akwai gudunmuwar shedanu da ma ai ka san akwai shayatin jinsi wal jinni ai mutane yanzu sun shedanu na farko tun a aure Allah ya ta al'amarin manzo sai ya ga wannan in ka zo saduwa da matarka zaka karanta addu'a ta kaza kaza in kai Allah zai nisanta kada ka shedan idan kuma Allah ya ta kuda samun da a wannan tarawa da akai sai Allah albarkaci dan sanai masa tsari da shida to duk da yawa na ga yamma zaka iya samun aure haka tambaye su wace addu'a ake yi ta saduwa tsakanin mace da miji ita mata ba sai ne shi mijin bai sani ba
wannan akwai wani jin hankali ga ma'auratan kenan
wannan ba dan ai al'umma gaba daya dan yana da kyau a ce ko mutum da ya je makaranta an zai masa aure a zauna da shi a ga masa hukukun zawjiya hakoki da yake kansa shi a matsayinsa na namijin da zai rike wata baiwa Allah ya tarbiyyar ta da addini da komai na hannunsa kuma ƴaƴan da ta haifa su ma haƙƙin sa ne ba su tarbiyya yana da kyau a ce al'umma ta safa gwamnati ta samar da wannan forum din cewa duk wanda zai aure sai ya je an gaya masa haƙƙoƙi da dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin zamantakewa aure ga abin da ya kamata ga abin da bai kamata ba ita ma matar sai an zanar da ita an gaya mata waɗannan abubuwa wannan haƙƙoƙi da ya cancanta a ce ta sani dan da yawa wata tana yin abin amma ba ta san ba haka kuma take shi ma da yawa yana yin abin na gantiya ba kuma bane shi ya zaɓa da ta suka dauka mun zama kamar dabbobi ne ko in kawo abinci gidana na gama sauke haƙi in sun ci abinci yana ko shi kenan
alhali ba shi bane
ba kuma shi bane ai a shi wannan wani haƙi ne wani bangare ne na haƙin cewa jikinka ta gina to kwakwalwa ma tana da abincin ta me abincin kwakwalwa shine ilimi da tarbiyya to tarbiyya ne take kashin bayan ba komai duk inda al'umma ta ba ta tarbiyya ba ta da manufa a rayuwa rayuwa gudun muke mu zama mu da manufa a ilimin mu ba mu da manufa a kasuwancin mu ba mu da manufa a siyasar mu ba mu da manufa a madantan mu ba mu da manufa yanzu na yi karatun addini na Islamic studies ko na yi kaza amma menene manufa ta na inje in karanta Islamic studies ko in karanta ni kawai dan kai a zuwa bani kai over shi ne inje in karanta Islamic ko in karanta a college ko in yanzu lecture shine manufa ta manufata shine ina son ni yau a ce wata irin gudunmawa na bawa al'umma ta ko iya unguwar da nake rayuwa cikin ta a ce sun amfana da wannan ilimi nawa to zama ilimi ba manufa muna karatu duk abin da muke yanzu ba mu da manufa to kuma in dai rayuwa tana ba a gina ta akan manufa ba ai ba za a samu natija sakamakon da ya kamata a samu ba
to menene fatan ka na karshe
fatan na karshe shine al'umma ta koma ta rayuwa da manufa sannan kuma mu dora rayuwar mu da ta ƴaƴan mu gaba daya akan tsari na addinin musulunci da biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka yi wannan to Allah zai mu samu rayuwa ingantacciya zai mu samu rayuwa mai kyau masallan Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin rayuwar mu zai kare mu daga dukkanin halin da muke ciki na kunciya cikin wannan kasa wato ina addu'a ga wannan kasa ta mu Allah ya ba mu shugabanni na gari kuma Allah ya kare mu daga dukkanin wato yanayi na tsaron da muke fama da shi da garuruwan mu da kuma ungoyoyin mu da addinin mu ya kare imanin mu da mutuncin mu gaba daya
mita 88.5 da laifin muryar zamani sunana Tijani Adamu daga Sani Menigi B kenan a karamar hukumar Gwale a kanan daban Najeriya sai kun kare cewa